Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Taron kolin kungiyar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta G20 ya zo karshe a jiya Asabar da zanga-zanga na nuna fushi ga manufofin taron da kuma abubuwa da shugaban Amurka Donald Trump ya gudanar wanda suka dauki hankali ainihin taron kolin. Shugaba Trump ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugaban Russia Vladimir Putin, inda suka kulla yarjejeniyar takaitaccen tsagaita wuta a ƙasar Syria. Kana kuma yayi alƙawarin gaggauta shirya kulla da shirin ciniki da ƙasar Burtaniya. Sai dai sanarwar bayan taron ya bayyana ƙarara cewa shugaban na Amurka ya saba da sauran shugabanni 19 na kungiyar G20 akan shirin canjin yanayi da kuma yanda shugabannin suka dauki manufar Trump na fifita Amurka akan kowa a matsayin keɓance kai ne. A cikin sanarwar ƙarshen taron, shugabannin sun amince da yaƙi da shirin kare masana'antu na cikin gida da kuma kuntatawa kamfanonin ƙasashen waje. Shugaba Trump ya shirya ganawa da wasu shugabanni bayan taron kamar shugaban Burtaniya, wato Prime Minister Burtaniya, da na Indonesia, da Singapore, da Japan, da kuma China. Dakarun tsaron Iraki sun ce nan da sa'o'i kalilan za su ayyana nasarar kwace ilahirin birnin Mosul, wanda zai kawo ƙarshen rabin daular ISIS da suka yi ikirarin kafawa. Halkwatan kula da ayyukan yaƙi da Daesh ta faɗa jiya Asabar cewa dakarunmu suna ci gaba da tinkarin abin da ya rage na 'yan ta'addan, wato sauran Kirista, dangana da bakin kogi. Wani kakakin ma'aikatar sojin Iraki ya faɗa da safiyar jiya Asabar akan talbijin ƙasar cewa shingayen tsaron 'yan tsagiran da yana ci gaba da faɗuwa. Ya ce saura taku 'yan kaɗan su kwato sauran gidaje da suka rage hannun 'yan Daesh, daga nan ne za su ayyana samun nasara. Shi ma wani babban sojin Amurka, Brigadier General Robert Sauvage, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP a birnin Baghdad da cewar dakarun Iraki na gab da samun ci gaba ko kuma nasara a wannan yaƙi da suke yi. A wani gefe kuma, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai hari wanda ya kashe akalla mutane 23 a arewacin Sinai a Misra. Kungiyar ta Daesh ta bada sanarwar ce da yammacin shekaran jiya Juma'a a dandalinta na yanar gizo. Jama'an Misra sun ce wata motar 'yan kunar bakin wake ne ta tarwatsa akan shingen binciken motoci da sojoji suka kafa a arewacin Sinai. Yayin wannan harin da aka kai a kusa da kan iyakar garin Rafa, wasu 'yan bindiga da suka rufe huskokinsu da dama sun je wurin a cikin motoci, kuma sun harbe sojoji da ke wurin guda 60 da bindigar nan da ake kira machine gun a cewar jami'ai. A lokacin da kura ta lafa bayan harin, 'yan bindigan sun yi awon gaba da makamai da harsashai daga shingen sojojin kafin su arce, in ji jami'ai. An dai kashe wasu 'yan bindigan a wata musayar wuta kafin su arce su bar motocinsu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fada madugun 'yan adawan ƙasar Venezuela Leopoldo Lopez daga gidan yari zuwa gidansa ana tsare da shi bisa dalilin rashin lafiya, bayan ya kwashe sama da shekaru 3 a gidan yari na sojojin ƙasar, a cewar lauyan Lopez da kuma kotun kolin Venezuela a jiya Asabar. Wata sanarwa da kotun kolin ta fitar tare da ainihin, wato tana cewa an yi wa Lopez afuwa ne bisa dalilin rashin lafiya da yake fama da shi, kana a shafinta ta Twitter. Kotun ta ce shugaban kotun kolin da ake kira Michael Moreno yayi wannan afuwa ne a ranar Juma'a. An tsare Lopez mai shekaru 46 da haihuwa a cikin watan Fabrairu shekarar 2014 bisa zargin tada fitina a lokacin zanga-zangar kinjinin gwamnati wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu da dama suka jikata. Bayan shekara ɗaya kuma aka yanke masa hukuncin zaman kaso na kusan shekaru 14. Lawyer Lopez dan asalin kasar Spain Javier Carmedes ya faɗa a birnin Madrid cewa Leopoldo Lopez yana gidansa a Caracas da matarsa Lilian da kuma ƴaƴansa. Sai dai har yanzu dai ba shi da cikakken ƴanci saboda hukuma ce take tsare da shi a cikin gidansa a halin yanzu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai duba rikicin da ya kunno kai ne a zaben kananan hukumomin da za a gudanar a jihar Kebbi nan ba da jimawa ba da kuma jihar Lagos. Yanzu haka dai ga bisa dukkan alamu za a yi wannan zabe a jihar Kebbi ba tare da babban jam'iyyar adawa ba ta PDP. Wannan batu ya kawo tada jijiyan wuya tsakanin hukumar zabe da ita jam'iyyar ta PDP domin ko ta ce wanda ka raba su sai kuliya. Har ila yau jam'iyyar ta ce cikin masu wannan kilbibin da ya sa aka hana ta shiga takara har ta jam'iyya mai mulki wato APC domin kawai ta samu bagas a wannan zaben. Akan wannan ne wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyuna ya jiwo muna ta bakin kowane bangare ciki ko har da gwamnatin jihar ta Kebbi. Kuma bari mu fara da daya daga cikin wanda wannan lamari ya shafa kai tsaye wato dan takarar shugaban karamar hukumar Argungu a ƙarƙashin jami'ar ta PDP a jihar ta Kebbi wato Alhaji Umar na Amore.
Kai ma masu raro bayani shin menene ya faru har aka ce ba da ku ba cikin wannan zaben?
So Murtala, in short, demokradiya ce ake yi. So ina ji an ce ana demokradiya dole a ba jam'iyyar adawa dama ta shiga a dama da ita ga kowane irin zabe da anka ce za a yi, inda zabe za a yi. So hukumar zabe ta gwamnati ta mun kai takardu an ce ba da mu ba. So don haka Allah ya san da niyyar mu shiga takara muke gwamnati ta hana a yi zabe da mu.
Kamar ya ta hana a yi zabe da ku, ana cewa kamar akwai wasu ka'idodi ne da ba ku cika ba kamar kun saba ka'ida na lokacin da aka ce ku gabatar da 'yan takarar ku a wannan hukuma.
Alhamdulillah, duk abin da anka ce mu cika mun cika shi. Gwamnati tsoro na ta kaji ta yi takara da mu. Ka'idodi an ce mu kai takardunmu na list kenan na 'yan takara mun kai ranar 27 lokacin da ita shugaban hukumar zaben ya kira shugaban jam'iyya ya gaya mai cewa an ƙara sati guda ga lokacin da sun kasa na karɓar list na 'yan takarar da za a yi zaɓe da su. So daga baya, bayan mun kai an karɓa, daga baya hukumar zaɓe ta kira shugabanninmu cewa su zo su anshi list mun wuce lokacin da anka ce a karɓi takardunmu. Wanda anka ce an ƙara sati guda ya kai kamin wannan lokaci aka cewa ya wuce. Ana so a hannun na haƙƙi ne ba a son a yi zaɓe da PDP saboda tsoro ake ji, kuma jam'iyya ce kacce ba ta da kowa. To jam'iyyar da kacce ba ta da kowa sai ka zo ka kara da ita.
Amma suna kamar yadda ka faɗa ɗin suna faɗa haka cewa a kusan duka 'yan jam'iyyar adawa ta PDP sun narke sun koma 'yan jam'iyyar APC. Baka ganin kenan maganar su da suke faɗa gaskiya ne ce kenan jam'iyyar kenan babu ta?
To in babu ta ba gani ba, ani ɗan jam'iyyar PDP nake. Ina nake? Ina nan jam'iyyar PDP. Waɗannan da suka koma muna tare da su mun ka haɗa zaɓe. Sannan talakan da ya kada PDP 2015 shina nan, in an kyauta mai an sani, in ba a kyauta mai ba kuma an sani. Allah shi gwada muna 2019 lokacin gaskiya za ta yi halinta.
Shi ma shugaban hukumar zaben jihar Alhaji Aliyu Muhammad Mera, wanda shi ne jam'iyyar ta PDP ta fi zarga akan wannan batu, shi ma ga abin da ya shaida wa Murtala Faruk Sanyin na.
To kasan al'amuran mutane ubu kawa kanka adalci ba sai ka kokari ka azama wani abinda an ka ba su da cewa za a yi closing on 26
mana
har sha biyu na dare kasan
mana
wanda ya kawo
da shi daga wata kenan
26 ga wata to ka baka kawo ba baka kawo complaint ɗinka ba sai biyu ga wata ne wani wata da ya shigo wannan da muke ciki ka kawo to wa abbe adalci ba
na'am suna cewa kamar ka kira hukumar zabe ta kira shugaban jam'iyyar su ta nuna mishi cewa kamar an yi karin sati guda ga ranar da za a ruhe
yanzu shi kadai za mu kira mu ce mishi an kari ba duk communication din da mun duk abin communication din da mun kai da su tare da dukkan party mun kai kuma a rubuce ba mu taba yi musu abu da baki ba ko mun kira su an zamna an yi meeting har da sa ranar da za a yi zabe tare da su an kai kuma sai da an kai voting ba mu mun ka kawo mun ka sa ranar kararraba ɗan siyasa shugabannin siyasa su ma su koyi da cewa abubuwan su za su yi adalci saboda mafi ya dukkan abin da ake samu daga wajensu ne dukkan rikicin da ake samu su ne abba su yin adalci sai su laka musu muna kira mun sha kira gare su da cewa dukkan wanda ya san da gaskiya yake ya fito ya nemi goyon bayan jama'a sannan ranar zaɓe kuma su sa agents ɗin su a kowace roha su tabbatar da cewa a yi musu adalci in sun ka ga abin da ba daidai ba su gaya ma hukuma mun ba su dama mun tabbatar musu da haka nan.
To da yake jami'ar ta zargi jami'a mai mulki mun talata tauna da shugaban jami'ar ta APC barista Atai Rumachido shi ma ga nashi bayanin.
Hukumar zaɓe ai hukuma ce mai cin gashin kansa sannan ai jami'ar APC jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya idan kila tun saba wata doka ko wani makamancin wannan aka dauki matakin laraftar da su ai kaga ba laifin jam'iyyar APC ne ba duk mai son ya ga cewa doka ba ta hukansa ba to yayi kokarin cewa bai ga ya taka doka ba
ma'ana ina fahimce ga kuna zargi a kowace doka da suka taka wanda yasa aka dauka musu wannan matakin
abinda ake magana shine an ba da lokacin da kowa ya bata cewa ya zama cewa ya bayar da sunayen 'yan takaransa kamin wannan ranar ta wuce wanda yake ita kuma har wannan ranar ta wuce ba su kai sunayen 'yan takaransu ba so wannan dokar ita ce ta kama su
amma sun ce sun aika sunayen 'yan takaransu tun 'yan kwana biyu ko kwana uku kamin ma lokacin da ita hukuma ta sa sannan har yanzu da muke magana sun ce suna da kwararren shaidun cewa akwai har yanzu 'yan takarar kansila na jam'iyyar APC da har yanzu ba a kai ba
ina so in baka tabbaci cewa ba wani dan takarar da bamu kai ba list daya muke ai ba raba muke ba letter daya muke ko bari letter daya chairmomi 23 kansiloli 225 gaba daya muka kai su ina so in baka tabbacin cewa akwai jam'iyya fiye da 20 da wani abu wa'anda duk sun kai sunayen 'yan takarar su
hatta gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan dambaruwar domin ko ga abin da yake cewa
jam'iyyu na adawa suna da yawa kuma wadda ta yi girma ita ce jam'iyyar PDP wadda kuma kowa ya sani kullum mutum na karanta ga jarida irin rigimar da ke cikin tsakanin jam'iyyar PDP don haka yana yiwuwa matsalar da suke fuskanta ta shahe su amma dai bugu da ƙari duk shugabannin da muka sani na shugabanninta na jiha na local government na ward duka ward din mu 225 local government 21 chairmomi na mulki din ta da chairmomin party duk sun dawo APC saboda ganin farin ciki abinda General Buhari ya wa kasa da kuma ci gaban da aka samu ja don haka ban ma san su wane ne suka rage ba da za a yi jaya
to daga jihar Kebbi bari mu cilla jihar Lagos inda saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben kananan hukumomi kuma idan masu aure na biye da mu a ɗaya daga cikin shirin da muka gabatar muku mun gutsuro muku hirarrakin da wakilinmu Babangida Jibrin ya yi da wasu 'yan jam'iyyar nan guda biyu da suka yi fice waɗanda su ne kuma ake sa ran za su yi karambattan ƙarhe a wannan zaɓe na ƙananan hukumomi a jihar Lagos wato jam'iyyar PDP da APC yau ma mun sake koma kan wannan hirarrakin sai dai kuma akan wasu sabbin batutuwa ne. Ɗaya daga cikin waɗanda Babangida ya tattauna da su ko akwai Honorable Jibrin Muhammad Miringa kuma jigo ne a jami'ar ta PDP wanda Babangida ya tambaye shi cewa kar fa ya manta cewa Sautari jami'ar da ke kan karagar mulki ita ce ke lakumin zaɓe domin ko ita ce jami'ar gwamna ko akwai wani shiri ne da ke ba su kwarin gwiwa cewa za su tabbuka wani abin a zo a gani musamman ma ganin yadda jami'ar ta wasu dare gida biyu sai ya ce ai ba haka batun yake ba
canjin kenan dole a samu canji dole gwamnoni su ma su dawo su canza saboda waɗannan mutane da kake gani da dan jami'an PDP da dan jami'an APC duk yan kasa ne ba zai yi ba a ce kullun za a tafi bai daya a jami'a guda daya a'a su suke da karfin mulki su suke da karfin police su suke da INEC din ko kuma da LAFEC so abinda suka gaya musu shi za a yi idan aka ci gaba da yin haka wata rana za a ga babu dadi saboda haka bai da amfani dole ne mu zo mu duba cewa hakika jami'a haka ta zaba ita demokradiya haka ta gada shi yasa aka kawo jami'u da yawa da dama more especially a nan Lagos akwai wani a shekara ta 2015 da bai samu ticket ba APC ya fushi sai ya tafi Accord a mushi kuma ya ci zabe yanzu member ne House of Representative a Abuja saboda haka a December 2015 din akwai MPDP da suka tsaya takara wajen su takwas a House of Assembly sun ci cikin guda takwas suna a cikin majalisar jaha akwai guda shida a majalisar tarayya duk da cewa guda shida sun bari na majalisar jaha sun koma APC to wannan yana nuna cewa idan ma da ana yi to yanzu an samu canji kuma ana sa ido kuma za a duba kuma za a raka za a tsare kuma muna da kwarin gwiwa cewa za mu fito kuma za mu ci kuma za a bamu
haka kuma Babangida ya cewa Umar Adamasan jigwa jami'ar APC a jihar Lagos din Bayan daga cikin shugabannin jami'ar APC ya ce jami'ar adawa ta PDP ta kwana da sanin cewa suna ne kawai za ta tsaya zabe amma komai ba za ta samu ba wannan yasa Babangida ya ce masa kenan suna da niyyar gudanar da magudi a wannan zaben amma sai Haji Umar ya ce a'a ko kusa
a wannan ba gaskiya bane idan haka suke nubi to ya suka ci wasu kujeru a zaben 2015 a jihar Lagos PDP ta ci kujerun majalisar tarayya da kuma majalisar jihohi kuma an basu wanda kuma hukumar zabe ta kasa INEC ita ce INEC ke da hurumin gudanar da wannan zabe ita ta gudanar da wannan zabe kuma zaben ya gudana lami lafiya suka ci zabe kuma aka basu to haka zalika wannan ma insha Allah za a gudanar da zabe hukumar ainihin zabe ta jihar LASEC ita ce za ta gudanar da wannan zabe ita hukumar LASEC dinnan ta riga ta fito ta bayyana wa gabaki daya yan siyasa da jam'iyyun da suke jihar Lagos cewa insha Allah za ta gudanar da wannan zabe bisa gaskiya da adalci da kuma ainihin tabbatar da cewa duk wanda ya ci zaben nan tsakani da Allah za a bashi saboda haka idan mutum ya ga cewa shi bai shirya ba kuma yana hangen faduwa a gaba to tun daga yanzu zai fara korafi ya fara kuka ba dan komai ba saboda ko dan a tausaya masa amma shakka babu hukumar zabe ta jihar Lagos ba ruwanta da ainihin magudin zabe ko kuma wanda ya ci ta hana shi saboda tarihi ya nuna a baya an ci zabe wasu siyasu sun ci zabe kuma an basu saboda haka wannan ma ba zai zama daban ba da yardar Allah amma ina dai tabbatar maka da cewa kawai suna ainihin kuwa ne bayan hari ko kuma suna ainihin fara korafi ne tun kafin ainihin ranar zaben saboda sun san cewa ba su da wani madafa ba su da katabus da za su aikata wannan shine gaskiyar magana
to ma saurare yau nan kuma mu kawo karshen wannan shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu Amadu wakilan namu da suka hada da Murtala Faruk Sanyinna da Babangida Jibrin da ma dukkan wadanda aka ji muryoyin su sai Chubahiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahoton mu na musamman a yi sauraro lafiya.
Wasu haifoyi wani taron al'umma kabilan Ibo da ƴan arewacin Najeriya da ya gudana a garin Maiduguri kenan kan wannan batu da ya zafi cikin ƴan makonnin nan na yin aware ko kuma fafutukar kafa a yankin Biafra da wasu ƴan kabilan Ibo ke kirarin hakan da kuma wa'adin da wasu ƴan arewacin Najeriya suka baiwa ƴan kabilan Ibo da setre nasu su bar arewacin Najeriya wanda hakan ya tada hankulan jama'a da dama kama daga ƴan kabilan Ibo zuwa ma ƴan arewacin Najeriya game da kokarin raba kawuna da irin wannan matakai ke kokarin yi a arewacin da ma kudancin kasar lokacin da ɗaya daga cikin shugabannin ƴan kabilan Ibo wato Nnamdi Kanu ya so mai kirayen kafa a yankin Biafra ko kuma raba Najeriya gida biyu wasu ƴan kabilan Ibo suka dinga janye kansu daga wannan kiraye yayin da wasu ƴan arewacin kasar kuma suka baiwa ƴan kabilan Ibo wa'adin cewa su tare nasu su koma yankin kabilan Ibo wanda hakan ya dinga haifar da martani kan martani daga dukkanin bangarorin biyu Sheikh Muhammad Gadai yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar matasan arewacin kasar da kuma ya fito daga yankin jihar Borno wanda suka gudanar da wani taro na musamman da su da ƴan kabilan Ibo na kokarin ganin cewa sun dunkule wuri guda da kuma baiwa ƴan kabilan Ibo tabbacin cewa cigaban zaman su a inda suke kuma su suna tare da ƴan kabilan Ibo
kowa da kowa ya san abin da kwanan nan ya faru a tsakanin Biafra da ƴan northern area abin Hausa so akai ne muka ga abin ba zai yiwu ba mu da su ƴan uwa ne tare muka soma wannan abin Hausa da mu da Inyamurai duk daya ne tare muka zauna an san abubuwan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure mu da su duk daya ne mu zauna a kasa daya mu abin da yafi damin mu a nan kasa kawai a zauna lafiya shi muke so
to me zaka ce game da kiraye da shi Nnamdi Kanu yake yi na kokarin kafa yankin Biafra kuma shi dan kabilar Ibo ne
mun ji labarin Nnamdi Kanu ba dai mutumi ne shi na kudancin Najeriya amma kuma Ibo ma ba duka bane suka bi
shi ma tsohon dogarin shugaban kasar Najeriya Janar Sani Abacha wato Major Hamza Al-Mustafa wanda Hamza G Hamza ya wakilta ya halarci wannan zama da gudanar da ƴan kabilan Ibo a garin Maiduguri ga kuma abin da ke cewa
to kamar yadda ka sani shi Major Hamza Al-Mustafa yana ta kokarin ya ya hada mutanen kudu na kudu maso yamma da mutanen arewa akan wannan abu da ake ta fama da shi na rigima na rabuwar Najeriya to shi mutum ne wanda kamar yadda kuka sani mutum ne mai son zaman lafiya mai son hadin kai mai son cigaban Najeriya to shi ne da aka samu gayyata daga youth na Borno state to shi ne sai nazo a matsayin na wakilci shi abin da ake so a ga an ci shine Najeriya zaman lafiya da hadin kai da cigaban Najeriya
ganin cewa kusan dukkanin yankunan kasar nan akwai ƴan kabilan Ibo ko wani tabbaci gwamnatin jihar Borno za ta baiwa ƴan kabilan Ibo game da cigaba da kasancewar su a irin wannan yankuna tambayar kinan ne wa kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar Borno Alhaji Usman Zanna ga kuma abin da ke cewa
mu mun sani cewa a Borno muna tare da ƴan Ibo da dadewa saboda haka yau su suka kira mu kace to su fa ba sa cikin wannan abun to muka kira su wannan maganan Biafra wane ne ba sa ciki to shine muka ba su tabbacin cewa su ƴan uwan mu ne kuma insha Allah duk inda suke a kananan hukumomi wanda suke zama insha Allah za a tafi tare ba wani fargaba
barista Obiara sun wa kode shine mai baiwa ƴan kabilan Ibo shawara kan harkokin shari'a da kuma ya halarci wannan taro ga kuma irin bayanan da ya mun game da cigaba da kasancewar su a arewacin kasar
ya daidai muna jira a yi mana magana kuma Allah ya kawo ranar ta yau aka ce mana kar mu tafi koina mun murna sosai saboda mun san cewa notice da aka bayar din da care zai iya zama wani abu tunda bai zo da bakin gwamnati ba to ai a constitution namu ma abunda ya je mu tare bai nuna iri wannan ba ya nuna kowa ya zauna kowane gari kowane kungiyar da yake so ya zauna bunsa ya yi kasuwansa yayi ne samu zaman lafiya sa saboda haka
kun amince da kasancewa ɗan Najeriya kenan
me yasa ni a waje na a zoman Borno ina da shekara 34 a Borno to ina zan tafi ai in ka je mbar Borno ka ce maka doki ga wani raka giya can dun ba abun da zai sa ni mbar Maiduguri lokacin da naji magana dun ma yawanci wanda suna kira na zoman lawyer na ce muzu ba zai yi ba saboda bai zo ta kungiyar constitution namu sai dai ko za a je constitution a gefe a ce ba amfani amma in har za a bi constitution ba zance notice ai constitution ta ba mu dama a section 41 cewa kowa ya zauna duk garin da yake so
shi ma mai alfarma shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Kalbai Economy ya turo da sako ga ƴan kabilan Ibo da ma ƴan arewacin Najeriya ta bakin wakilin sa wato Alhaji Zan Hassan Boma ga kuma abin da ke cewa
sako da nake da shi kan taron da aka yi na yau na haɗin kai da kuma kira ga su kabilan Igbo da suke mazauna a Borno akan ainihin kada zuciyarsu ya razana akan wannan wa'adi da aka basu wanda Bospa ta zo ta shirya aka zo tare da shugabannin su muka zanna wato tare ne wanda ainihin na haɗin kai da kuma neman zaman lafiya. Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, al'umma kuma ɗaya ce, saboda haka kana Igbo, kana Hausa, kana Kaduri, kana Yoruba, dukkanmu 'yan ƙasar nan ne. Wato rabe-rabe irin ta ainihin siyasa da kuma na kabila da wasu abubuwan nan ba zai kai mu ko ina ba, saboda haka kira muke wa jama'a a haɗa kai a gina ƙasa a nemi zaman lafiya. Amma wannan ainihin kira da su matasa na Igbo suka bara karkashin jagoranci Kano din nan, wato ba abinda zai kai mu ga mafita ba ne. Abinda muke so a ƙasar nan shine a samu ainihin wanzuwa da ci gaba da zaman lafiya.
To wasu menene ma matsayin gwamnatin jihar Borno game da irin wannan cece kuce? Tabbakin da yawa gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima, wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a Barista Kakashe Ulawan ya wakilta, ka kuma amsa da ya bani.
A matsayin gwamnatin jihar Borno da kuma gwamnatin Borno akan wannan batu shine mu bamu goyi bayan wannan kira da aka yi wa inyamurai su bar arewacin ƙasar nan ba. Muna so mu tabbatar wa inyamurai da duk wani kabilu da suke jihar Borno da gwamnatin jihar Borno a shirye take domin ta kare su da dukiyansu, rayukansu da dukiyansu. Su 'yan Najeriya ne, kuma kundin tsari mulkin ƙasar nan ta ba su daman su zauna su sayi gidaje ko kuma su yi kasuwanci su ba tare da wani ya tozarta musu ba. Saboda haka mu muna nan a shirye muke domin mu zauna lafiya da wayannan mutane da muka zauna tun da can da su, kuma dokan ƙasa ya ba su dama su zauna. So ba ma tare da wannan korafi da su bar arewacin ƙasar nan.
Sai dai duk da irin wannan yunkuri na shugabanni da kuma kungiyoyi na kokarin ci gaba da dunkulewa wuri guda, a wasu bangarorin kuma ana ci gaba da samun kiraye-kiraye ne na kafa yankin Biafra, yayin da hakan ke ci gaba da harzuƙa wasu 'yan arewacin ƙasar, ki har da wasu shugabanni da ke nuni da cewa lokaci yayi da kowa zai kama gabansa hakan nan. Sai dai a ƙasar mafi yawan 'yan Najeriya da ma masu riƙe da madafan iko ba su goyi bayan irin waɗannan kiraye-kirayen ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Time.
madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu amaladin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya